Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Maryam Bashir Bugaji,
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
To yau biyu ga watan Oktoba shekarar 2017, kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewa da kuma halayya na yau da kullum.
Inda yau za mu ci gaba da magana ne akan saduwa da masoya ke yi kafin aure, wanda muka faro a makon da ya gabata.
Wanda wakilin mu Ridwan Abbas dake Ghana ya ji mana ta bakin wasu a Ghana akan wannan batu da muke tattaunawa a yau.
Aka samu yayya daga iyaye mata wurin ubanni. Ina jin an samu zaman lafiya saboda yawancin yaran nan suna ganin irin abubuwan da ke faruwa tsakanin iyaye ne ba girmamawa iyaye ba su mata ba su girmamawa iyaye maza kaga wannan rashin kunya ce bari yaro kuma ya tashi shi ma ba kunya yana abu ma da san
sannan kuma za ku ji cigaban tattaunawar da muka faro din dai a makon da ya gabata na wakilin mu Hassan Maina Kaina wanda yake da wasu bayin Allah a zauren muhawara yau da gobe a Abuja.
Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku ta yaya ya kamata masoya su kare mutuncin juna kafin aure da bayan aure. Ga yadda kuka amsa.
Sakon farko daga Ado Salati Goma ga na Burjau yace ta hanyar kaucewa yawan kusantar juna kai da kai sannan idan an zo zancen zance a bar daukar dogon lokaci ana zance sannan kada namiji ya koyawa masoyarsa cewa ta rika samun shi a dakin sa sai dai shi ya rika samun ta a gidan su da zarar an yi haka shikenan an wuce wurin amma muddin ba ai haka ba to wallahi komai na iya faruwa kafin aure domin Allah subhanahu wata'ala cewa yayi idan mace da namiji suka kadaitu su biyu to shedan ne na ukun su.
Sai Ashir Usman Sabo Gwaram yace salamu yau da gobe ina mai farin ciki da fatan kuna lafiya da farko dai saka tsoron Allah tsakanin masoya insha Allah shi zai kawo ƙarshen duk wata matsala da masoya ke fuskanta da fatan Allah ya hada mu da masoya na gari.
Amin. Sai Ibrahim Hassan Kaita yace salamu yau da gobe. Idan saurayi da budurwa suka kafa soyayyar su akan tafarkin gaskiya, shi zai kare mutuncin su har bayan auren su. Kabara, Maryam da Safina, ku tashi lafiya.
To muna godiya. Sai kuma Badamasi Hotoro yace ta hanyar bin ka'idojin addini da ya shimfida da kuma al'adu da basu saba ba, kamar kada masoya su kebe su bi kawai, kada a fesa turare mai kamshi sosai, kyautata lafazi yayin zance da sauransu. A turare mai kamshi
ba. To kaji abin da zance kenan, wasu turare mai kamshi.
Zance sai akwai turaren da in ka ja ka
to shi ya abin da ba. Kwai turare, gaskiya da kwai turaren nake kwantar da hankali. Akwai kuma wanda kuma sai da su. To sai Hassan na Usaini Muhammad Abuja yace yau da gobe babban abin da ya kamata masoya su yi domin kare mutuncin su shine su gujewa kusantar juna kafin aure, domin kusantar juna kafin aure kan haifar da rashin yadda a tsakanin masoya, domin kuwa yana ganin tana cin amanar sa bayan fage, ita ma haka gani take tana yana cin amanar ta, a haka za a yi ta zarge sai zargi ya shiga tsakanin su har ya kai ga aure ya mutu, to kaga basu kare mutuncin su ba a soyayya su kafin su yi aure. Allah ya kiyaye.
Amin.
Amin. Sai Sa'idu A Adam Najeriya yace salamu alaikum yau da gobe, ina muku fatan alkhairi. To gaskiya masoya suna yin laifi mai girman gaske, wani lokaci zaka ga wai hira suka je amma a gidan kowa ya bacci, su kuma suna ta hira, irin haka ne yake sa shedan yake rudar su. Ina kira ga iyaye dan Allah ya kamata a dinga wa yara gargadin cewa su dinga zuwa zance da rana tunda yanzu samari sun ce sun bar kunya a gona da fatan za a yi dubi domin a gyara.
Ki san akwai kunya kunya na doya ko na masara to kunya a
kunya ta fada kunya an bata
to to Allah shi kyauta so sai kuma sakon Abubakar Lawal Abubakar Daura yace hakika yin soyayya ta gaskiya gami da gujewa daukar lokaci mai tsawo ana soyayya shine kadai zai kare mutuncin masoya kafin aure da ma bayan auren.
Sai Yusuf Chimbi Niger State yace mace ta yi soyayya tsakaninta da Allah shi ma namiji yayi soyayya tsakanin shi da Allah.
Sai kuma sakon Salis wa Yahaya Bauchi yace yau da gobe amma akwai waɗanda kuke ware don karanta musu sakonni na turo muku sakonni yafi so 100 amma ko so 1 ba ku taba karanta min ba ko dai na muku laifi ne
wannan kuma fa
to ina ina gaba mu yi ma laifi ba kila na'urar shi ce yi ma laifi dan ba ta turo mana sakon ba
mu
to yanzu dai mun karanta to yau kaga da muka gani mun karanta
haka yake
ma abin ne da yawa
eh ayi hakuri mutuwa ta je kasuwa da yawa to haka yake to sai kuma sako na gaba Bello Muhammad Tafida yace salamu yau da gobe suna iya haka kawai ta hanyar amfani da shawarwarin da ake ba su a lokacin bikin aure musamman kalaman nan na ku yi hakuri to wannan ya kai ga bayan an yi auren maki
sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace soyayya tsakani da Allah rufin asiri hakuri da juna nuna tausayi ga juna damuwa halin kunci da ka shiga ta yi juna farin ciki idan abin farin ciki ya samu daya idan masoya suka kasance haka insha Allah ko bayan aure ba mai jin kansu.
Sai Musa Sala yace salamu yau da gobe hakika ta hanyar neman ilimi ne kadai za a kawo karshen cin mutunci a tsakanin masoya domin idan ka duba duk masu cin mutuncin wasu to ba su yi karatu bane to ku tashi lafiya.
To mun gode sai kuma Ajas Abogu Allah ya sa na faɗa daidai yace yin gaskiya da rike amana shine zai kawo zaman lafiya a tsakanin ma'aurata.
Sai Muhammad Ishaku Gusau yace amincin Allah a gare ku ya ku masu gabatar da shirin yau da gobe. Wannan matsala mai saukin magani ce idan har an bi tsarin shari'ar musulunci da ya koyi da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banda haka uwaye su sa ido tare da kula da yadda ƴaƴansu ke soyayya tare da ba su shawarwari haɗi da nasihohi domin kare mutuncin juna.
Sai Hamza A Muriki Zamfara Allah ya sa na faɗi sunan
Muriki
to Allah ya sa na faɗi sunan da ne yace kai matashi ko mai neman aure kai kokari wurin kare mutuncin wanda kake so domin kana da ƙauna ko ƴar uwa ai ba za ka so a taba mutuncin ta ba
kin san a wuraren su kusaki zan ce
ƙauna
eh to sai kuma Garba na Halikan Bakebi yace ta amfani da koyarwa na sunnar ma'aiki saboda barin shari'a da kuma koyarwa da sunnar ma'aiki to shi yake dagula al'amura.
Sai Khadija Baba ta ce yau da gobe idan aka biye da shari'a ta ce kuma ka sa tsoron Allah a cikin zuciya ina ga mutunci har gaban abada ba zai zube ba Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu.
To bari mu je ga sakonnin Twitter ko mu dan leka.
Sagir Sa'ad BKC yace a ganiya duk abin da zasu aiwatar to su tabbata wannan abin bai saba ka'idar musulunci ba da yin gaskiya a duk halin da suke.
Sai kuma at Yusufari yace mataki kawai a gina soyayya akan gaskiya da adalci ga masoya idan sun yi haka zumunci ko kuma mutuncin su zai mutunta ga junan su.
To sai daga ƙarshe a sassauci yace gujewa yi wa juna ƙarya da kuma kula alaka boyayya da wani daban ga macen kuma namiji ya nesanta alaka da matan banza dan kauda zargi.
To mun gode wai ta bakin Maryam ba a ci gaba da aiko mana da sakonni
haka ne. To yanzu bari mu koma zauren yau da gobe mu ji ci gaban tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi da wasu malamai.
To Haji Saminu Azare kaji kolfin da ita jata cewar kuma iyaye akwai na kuma matsala me kuke domin gyara matsalar ku?
To alhamdulillah wato iyaye maza ba za a ce kacokan su ba su da matsala ba a matsalar shine wato a matsayin ka na uba da uwa da ƴaƴanku gaba daya duka kayanka ne kuma nauyi ne da Allah tabaraka ta'ala ya dora ma ka sarrafa su bisa dokoki na addinin musulunci. Iyaye maza bai kamata su nuna wa wato iyalansu su ji tsoron su ba, ka nuna iyalanka su ji tsoron Allah, ka ba su tarbiya, ka kuma nusar da su akan bin dokokin Ubangiji, wanda ko kana nan ko baka nan za su bi wannan dokokin Ubangiji. Ba wai ka ringa tsorata da su ba, suna so su aikata laifi amma kai suke tsoro, so da zarar ka fita ka tafi wajen neman abinci ko ka tafi wajen aiki za su yi abin da ba daidai ba. Akwai wani misali da zan bayar a wata unguwa da na taba zama a cikin Abuja. Uban mutum ne mai yana da saka dokoki sosai ga ƴaƴansa mata, duk ƴaƴan da ya haifa duka mata ne, yana bai wasa da su, bai wasa da tarbiyyansu. Da zarar ya dawo office zai tambaya ina wance, ina wance, duk wacce ya gabata nan zai zare mata, kuma zai ladabtar da ita. So idan bai nan kuma uwar sai ta sakar musu su fasu je cin gidan wance, su je cin gidan wance. Da zarar sun ga ta ga lokacin dawon babansa ya kusa dawa, za ta kira su sai su sauri su dawo. In babansa ya dawo, to da su din matan da ita din duk zai saba musu. To ka gonan kuskure ne, ka nuna wa iyalanka tsoron Allah Ta'ala, ba wai tsoron kanka ba. Ta yadda duk inda suka je, ko sun je jami'a ne ko ba su tare da kai, wannan tsoron Allah da ka nusa da su ka sa musu, da shi za su yi aiki, za su zama masu tarbiya.
Alhaji Umar Gombe, masu sharhi akan al'amuran iyali wani lokacin sukan ce waɗannan na'urori na zamani internet suna taka rawa wurin gurɓacewar tarbiya. Shin haka ne? Idan kuma haka ne, to ta yaya?
Wato alal hakika wannan internet da ake magana, wanda ya kunshi zauruka daban-daban na zamani kamar Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, LinkedIn, ga sunan dai to go da sauransu. So waɗannan kafofi suna taka rawa matuƙa wajen lalata tarbiyyar yara. Kuma wannan zaka iya ɗora laifin gaskiya kamar akan iyaye ne da ake magana. Za ka ga uba ya sakarwa ƴaƴansa wayoyi manya, yana sa musu data da suke wannan abin nan. So ga kuma rashin tarbiyya din, idan ya haɗu da rashin tarbiyya kuma yarinya kila tana makaranta, musamman da ƴaƴa mata, shine aka fi wato tsoro. Saboda an ce idan ka ilmantar da mace ko ka bawa mace tarbiyya, to kamar ka bawa al'umma ne. Da haka duk sanda mace ta lalace, yana resulting to lalacewar al'umma da yawa. Da haka dai wannan kafofi din gaskiya akwai sakaci na gwamnati, akwai sakaci na iyaye, irin rawar da kafofin ke takawa wajen lalata tarbiyya.
To Haji Sabo, idan muka duba irin wannan rawa da waɗannan kafofin na sada zumunta suke kawo a wannan yanayi namu, me abin yi?
To hakikanin gaskiya kafofin watsa labarai sun bada contribution wajen lalata tarbiyya.
Kafafen
internet, wato kafafen watsa labarai na tafi da gidanka. Kuma bayan wannan gaskiya, ƴancin da makarantu suke ba ɗalibai shi ma ya bada gudunmawa. Bazan manta ba, na je ta ƙasa Asia bara, na sauka a gidan wasu ɗalibai, muna tattauna da ɗaliban, suke cewa to in ban da wannan gidan da na sauka a gurin su, mafi yawan gidajen makwatansu sama da gida bakwai, mafi yawan ranar Juma'a ƴan mata suke zuwa nan gidajen su kwana, ba za su tafi ba sai ranar Litinin. A wata ƙasa ka kai ƴarka karatu, kana tura mata kuɗi, ka kai wa yaro mace ana zama irin na dadiro, to a can fa ake so a koyo tarbiyya wannan yara, so su zama shugabanni. To tun a makaranta sun riga sun lalace, suna zaman wajiko, zaman lalata. To ta yaya wannan yara su dawo su zama shugabanni kuma a samu tarbiyya a wajensu?
To da ke shirin namu ya zo ƙarshe, Hajji Halima Baba Ahmad, ina son ki rufe mana shirin, ina mafita.
Mafita babba guda ɗaya shine mu koma mu ji tsoron Allah, mu ɗauki rayuwa duka ibada ne. To idan muka ɗauki rayuwa ibada ne, in Allah ya so, yadda komai za mu rinƙa yi muna sara muna duban bakin gatari. In mutum ya aikata haramun, ya yi hisabi makansa. In ya aikata halal, ya sani. Babban makubuta kenan. Mu ɗauki kuma aure shi kansa ibada ne.
Masu sauraro, duka an muka zo ƙarshen wannan zore namu, wanda a cikin muka tattauna da Alhaji Sabo Imamu Gashiwa, Hajiya Halima Baba Ahmad, Alhaji Saminu Azare da kuma Alhaji Umar Muhammad Gombe. A madadin su duka, Hassan Maina Kaina ke sallama da ku daga nan birnin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Ma'asalam.
Sashi da soyayya sun nuna ba ƙarya ce ba, haka ma masu wuyar magana zance na ba shirme ne ba, ce ku ce da ake kan soyayya baki.
to muna godiya Said na gudu da waka kawalwalniya to yanzu bari mu koma ga kasar Ghana mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraro ko kuma jama'ar gari game da wannan batu da muka faro tun makon da ya gabata Ridwan Abbas gare ka
sunana Asman Abdul Wahab game da wannan lamarin na matasa da ƴan mata bisa lamare idan sun ka hadu a ce ba a saurin ya aure a ce sai an wani bata lokaci har ma abin ya kai ga sai a yi abin da bai kamata ba gaskiya ina ganin ba abana wanda ya dace ba kuma amma ta wani fanni ma sai kamar dai su ma uwaye ma suna dan karfa abin da ya kamata su ma su kamar shi su ma su zan kiyawa da abin da amma sai zaman to wani bi uwaye su suke bude ma yar kofa dan yariya tana zuwa ma da shi sauran ma har ainihin gidan nasu ma kuma uwaye suna ganin kuma su ci akwai ba su tsoratar da yariya da cewa kamar kakana abin da suka bala sai ma ana daurin abin gindima musamman ma
tuna Muhammad Mansur to wannan matsalolin da muke samu a wannan lokacin shine al'adunmu na zangone misali na Hausawa an bar wannan al'adun shine tsawatawa wanda da dan makwabcinka dan dan uwanka dan kai da kai tsawata mar da abun da gaina yayi bai canta ba amma duk an daina wannan mutun da ka tsawata ma yaron shi yana aibe kuma zai fada da kai yasa irin fadin da aka zauna kai ma iyayen mu suke mana yanzu duk ba a yin wannan wannan suna cikin matsalolin da ake yi yasa ba kwabo an bar yara suna abin su ga dama duk shine matsalolin da muka fada ciki ma fama wannan lokacin
sunana Muhammad Bashir Faila House a Fadama da wagani zamani ne wanda yake yanda yazo dole a dauke shi amma tare da lura rokon Allah wani wayonka ba zai sa wani abu ba zai hana wani abu ba sai dai kurum shari'a daga Allah don halin da ake ciki ke dan yanzu sai dai in ba hadu da kawaye ba koko abokani suna iya jawo hankalin yaro zuwa wani hali daban ko kuma wani lokaci game da lamarin rashi shi ma yakan kawo yaro ya shiga cikin wani hali wanda yake bai dace ba to amma iyaye in dai ane musu fada kuma ana kai kuka ga Allah to sai Allah sai ya taimaka lamarin ya daidaita amma magana haka kawai bai yi zamanin da ne koda ido sai kawai yaro magana
bayan zamani ne gashi halin da ba a so ga abubuwa da yawa na zamani na kallace a kalluwannan muna sha'awan kayan waje muna sha'awan kayan turawa yayi mana yawa kamata ai shi sa nake gaya maka mu koma baya ga gargajiyar mu dai muka dukufa da gargajiyar mu alhamdulillahi wasu kasashe kamar su Ghana nan akwai kokari sarakunan mu da manyan mu ana kokari ana sa gargajiya a cikin harkokin mu yaran mu matasa yanzu sun fara dan dauka kadan kadan in dai aka ci gaba da wannan insha Allah zaka ga abubuwa na kasashen waje ba za mu yi sha'awar shi ba kuma tunda yana nuna mana baci kwarai da gaske
wato ire-iren abin da ke faruwa game da matasan mu kenan idan za mu ce wani lokacin sakacin yana fitowa ga wasu iyayen saboda idan yara suka tashi rashin kulawa yana fitowa ga wasu iyayen kaga sakacin me shi bata dawo gida ta kula da lamarin ƴaƴanta ba ta bangaren ciyarwa da makaranta haka shi ma kazalikan uban bai da lokacin wasu ubannin ma idan sun dawo kawai suna zuwa zama ne na base inda da su yi ta hira basu san lokacin da ƴaƴan su ke shigowa gida ba basu san lokacin da ƴaƴan su ke zuwa makaranta ba sai sa kaga ire-iren waɗannan ababa sai kaga yaran su je su fada hannun da bai dace ba iyaye ya kamata su kula da lamarin ƴaƴan su domin wasu iyayen ba su da lokacin zama da ƴaƴan su tambaye su me ke damun ka me aka koyar da kai a makaranta wani abu ke faruwa da kai su san me ya sa mu'amala tsakanin su da ƴaƴan su yana nisa kaga waɗannan ma duka yana sa yana ja mana matsala a zangonnan mu sosai.
Ni ne Abdul Jabba na ibin limamin masallacin Adarawa na Fadama. Banne dake a ciki ai ga hili take wannan banna sai mu ce Allah shi kiyaye. Duk abinda an kai shi ba ta hanyar gaskiya ba to kannata sai dai mu ce Allah kiyaye. Babu wata abinda za wani abinda za mu faɗa akan haka sai mu ce Allah kiyaye Allah tsari Allah ya kare su wanda ba su shiga ba Allah kiyaye su wanda sun ka shiga kuma su ma Allah ya kare su Allah ya ce su magana dindindin kenan
manya ya kamata su tashi haikan a kira committee game da iyayen yara a tsawata wannan abin domin yana kada girman mu musulmai sa'annan kuma ba daraja tare da mu kuma zaka ga yarinya shigan da za ta yi ba respect yana ga iyaye mata in iyaye sun yi kyau ko kuka yi kyau in sun baci ko kuka ko
sunana Malam Haruna gaskiya bai dace ba nayi tuntuni game da wannan lamura ce irin haka da yana abuwa cikin community mu dai bai dace ba ya za ka lokaci ma in aka haifu da kudin gaisuwa game da budurwa ma za a aure ta shiga namiji ya samu advantage ina so yanzu ma in za a yi ma in ko kudin gaisuwa aka kawo wallahi a biya ka na daura aure shine mafi alhairi domin ya kawo mu da gyara domin ya kamaci iyaye ma ya kamaci mu dinga ma yaranmu magana advice game da rayuwa su san abu kaza yi kai kaza ya ka mai kaza kana boye domin yalla musulunci muke nunawa yanzu a bar mu ta gane kake wasa in namiji ya taba ki ga abin da ya same ki ta fahimce isa in namiji ta wallahi ta gudu hakuma namiji kuma kana yi in abu ya same ka abu kaza same ka Allah mun ji tsoro amma shirin kurun nan shi kamun damuwa sai yawancin laifin duka ina ba iyayen mu ne amma in dai muna mu yara magana yanda kamata wallahi tallahi ina mai irin wannan harkozi na ma ba yi
sunana anti ta sallah daga Fadama mu ga dai yaran mu mata da samaruna ko suna bin juna ba daidai bane ga musulunci amma hali ne da suke ciki kenan kwanakin ga kuma iyaye ya kamata mu tashi sai in aka ga wannan lamari ni dai o ga nawa rayi in suna son juna da gaske ne a daura aure daura auren ya fi alƙur'ani
ni ne Alhaji Ali daga nan Fadama to irin wannan abubuwa da ke faruwa tsakanin ya'yanmu da ƙannenmu to abubuwa da dama yakan jawo irin wannan kuma ƙarshe dai ba abin da ake so ba ne na ɗaya shi ne rashin kulawa na iyaye yana ɗaya daga cikin abin da ke faruwa iyaye za su gan ƴarsu da saurayi ba san shi ba ba tsawata mata ba abin da za a ce sai dai kurun a gade suna tafiya an yi sa'a cikin tafiyansu wannan ma sai an yi sa'a can sannan ya ce za a yi aure lokacin an riga an aikata abin da ba a so to inda iyaye suna tsawatawa to na tabbata wannan za a samu saukin shi na biyu kwaɗayi yakan ja wanda an ganga yarinya tana tafiya da wani saurayi an gan shi ko da ƴar mota ko kuma ɗan babur to shikenan an ɗauka wannan mai akwai ne ya ta fisganta inda ya ganda ma kawai dai ko kuwa ta zai je sai mata indomi kai ba ta ɗan kayan provision to wannan provision nan ƙarshe sai ya tura ta je ta biya shi kuɗin provision Allah ya sawwake to irin abubuwa haka da ke faruwa da sauransu dai to sai dai mu kokari yanzu dai abu ne da yake ba na iyaye kaɗai ba da manyan anguwa da sarakunanmu to ya kamata kowa ya taimaka amma sai dai idan iyaye in sun ba da haɗin kai tunda wasu iyayen in aka nemi a hukunta ya'yansu ko kuma a tsawata musu sai suna ran suna ɓaci daga baya to Allah ya sauke
sunana dai Ummul Hayr Jafar sun ce ba abu ne mai kyau ba san sabida kowa ya san ma sha'anin samari da buduwa ba abu ne mai kyau ba Allah ma ya kiyaye san ni abin da na gani ne iyaye su ne matsalan sabida abubuwan nan da ke faruwa iyaye na gani ba za su iya tsawatawa ba sai wani abu ya faru sai mu duba zamanin da in ɗan wani abu wani na iya duba ya tsawata masa saboda ya tsorata, amma yanzu kowa na tsoro saboda in yaro yayi abu ma ka tsawata masa sai kaga iyaye sun fito suna nuna ba kai ne ka haife su ba, suna fushi. Sai sa shi ya kawo mana tabarbarewa abubuwa da dama. Abinda ni nake kira nan ne don Allah iyaye duka su taima iya maza biyayya, iyaye mata in aka samu biyayya daga iyaye mata wurin ubanni ina jin an samu zaman lafiya, saboda yawancin yaran nan suna ganin irin abubuwan da ke faruwa tsakanin iyaye ne ba girmamawa, iyaye ba su mata ba su girmamawa iyaye maza, kaga wannan rashin kunya shi bari yaro kuma ya tashi shi ma ba kunya, yana abu ma da san girman babba ba. A wannan abu abin kunya ne ka iya kawo mace ma cikin gidanka sai kwana da kwanaki gaba ce zai haifar mana da mummuna abu cikin rayuwar mu ko cikin zamantakewar mu. Ina ga abin da ke faruwa ba shi da kyau. Ni shawara nake ba wa iyaye, ba sai lalle sai ka haifi yaro ba, in ka gani wani na bata kai ma tsayawa ya kamata kai ka gyara, saboda kai ma naka wata ran wani abu ya same ki a samu wanda zai samu ya mara maka baya. Amma nan wani na bata aka ce in ba zan yi magana ba, saboda in yi magana iyaye shi za su ce me yasa, to ba za a samu zaman lafiya ba, kullun zango mu zai dinga tabarbarewa ne. Ne ma ina gana wa shawara kenan, kowane uwa ya san shi uwa ne, kowane uba ya san shi uba ne da zai iya tsawata ma ko dan wane ne.
To Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye, Allah ya kara tsari
mu samari da ƴan matan dai da kowa dai yana ji na san.
Kamar magana da wani cikin masu sauraron mu Usman da Maryam da yayi yace iyaye da ake kwantawa bacci a basaurayi da budurwa
suna ni ma hankali na kai wurin da yayi magana
magana ce wannan ni
dai sai kowa yayi bacci sai su kadai daga nan sai shi
daga nan ne gaskiya ba dai yarinya ce karama ko ko amma da wayenta da haka inda kai soyayya
haka
ko kuma irin ta din nan ake shiga a zauna mota
eh
tafi yawo Allah kadai sai inda aka tafi yanzu ba ƙara
ya kamata dai to a kiyaye kuma ni abin da nake ganin ya kamata a ce su iyaye ba wai fadan ba da zagi da dukan ma misali irin a ce suna jin ƴaƴan a kusa da su suna gaya musu gaskiya irin in kika kaza kaza ne
sakamakon shi kika kai kaza yau muhawaran nan din tattauna da su Hassan mai da kai da kuma wanda yace iyaye ka su sa ma kansu tsoron su da
iyayen su sa ma Allah
su sa ma tsoron Allah saboda in baka nan in yana tsoron Allah ba dole sai kana nan ba,
sannan bayan ka ga ya mai tsoron Allah shi kanshi ka ga ya masa irin cutarwar da abin zai masa akan kanshi
sosai
a ce ba ma abin da za a yi maka wani wuri to a ce akan kanka
cutarwar maganar ma da wani yake cewa in kai tunanin fa kana da kanwa ko kuma kana da rai mata a cikin gidan ku din nan abin da kai ma wata kana so a yi maka kanwa kwarai da gaske to wannan ma ka rika tunanin wannan ko Bature yace what goes around
zai dawo duk jifan da ya tafi sama ya da kasa
a Facebook live din mu ga wani Saifullahi Abu dan Musa yace lalle wannan babban sakaci ne wanda ke faruwa tun farko daga kan iyaye da fatan iyaye za su kula da irin wannan kiwon da Allah ya ba su domin da kai ranar da za a yi hisabi
amma kuma ka amanta akwai iyayen fa da suna iya kokarin su iyayen ne sata ansa
a cikin kafin mutum ka haifa
lissa ba sai ta ce Allah
kyauta
sata ansa eh sata ansa mun iyaye ta sa ido ku suna waskewa ana waskewa ta bayan gida
ai kuma da kuma hata kuma da ke kallace kallace
eh kamar da wancan yake magana eh
zaka ga
wasu wannan akalli wancan
wasu iyaye sai su ba ma yara waya ko
shekaru
kamar eh ba san me suke yi ba ni ina ina shiga Instagram shafin Instagram ranan na go ta hanyar da ka ganta ka sauna karma yarinya ce ko 14 bata yi ba tana sa wasu hotuna wani gashi
tana kwanaki a gurguje shi kansu masu harkar internet din su Bill Gates naga ana labari mun karanta a cikin irin jaridun nan kasar wanda aka nuna ƴaƴansu din ba sa ba su wayoyi a kananan shekaru sai sun san me suke da za su iya ga
yau wallahi hatsari ne sosai baka ma sani ba to Allah ya kyauta Allah ya kara kare mu to da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin
Usman Ahmad Kabara
da Maryam Bashir Bugaje sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau sai Ibrahim Jermai da ya hada mu da ku a Facebook live ni Safinatu Sada so dangi ke muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya
Amurka ko baki koshi bane ko baki gaji da shirin bane
sai kuma gobe da izina Allah ina ga ban koshi ba Usman
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da gobe Murya Amurka na kiran kuma ta sa